This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 kai tsaya Jamhuriyar Niger kuna yajin wannan shiri ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niya a yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masarun mu assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne da Aliyu Mustafa Sokoto da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar da shirin a daren nan.
Koko siyasa ce mutane sun ji tsoro ba su ka samu a zaben siyasa suke so su ka samu da iko bai yiwa.
Shugaban jam'iyyar kishin ƙasa a yankin Demogram Ibrahim Yakuba kan kama wani jami'in jam'iyyar a yankin. Shi kuma ministan makamashi a Najeriya Baba Tundira Jifashola ya yi magana dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki. Batu da an jima kaɗan muke neman jin ra'ayoyinku a kai. Da farko ga labaran duniya.
Mai yiwuwa ne nan da 'yan kwanaki kalilan ƙasar Koriya ta Arewa za ta so mahaɗa hancin tarkacen kayan ma'adinai na plutonium daga wata na'urar da ta tayar, inda za ta sami ƙarin makamashi da take bukata domin ta kera makaman nukiliya ɗin, a cewar wasu 'yan majalisun dokokin Amurka da ke ɓangaren leƙen asirin wasu ƙasashe. A yau Talata ne shugaban hukumar binciken leƙen asirin ta Amurka James Clapper yake cewa Koriya ta Arewa ta yi abin da ta lasa takobin cewa za ta yi. Cewa za ta faɗaɗa ayyukan masana'antarta ta ƙera makaman nukiliya da ke Yongbyon, wacce tana cikin masana'antun da aka rufe a shekarar 2007, amma gwamnatin Koriya ɗin ta ce lallai sai ta sake farfaɗo da ita, abinda kuma ya ba ta damar sake yin gwajin makaman nata na nukiliya tun shekarar 2013.
Kasar Canada ta ce a wani lokaci cikin watan nan da muke ciki za ta janye dukkan jiragen yakinta na sama daga cikin jirage da ke kai hare-hare a sansanonin mayakan ISIS da ke ƙasashen Syria da Iraki. A jiya Litinin ne Prime Minister Canada Justin Trudeau yake bayyana cewa daga ranar 22 ga watan nan na Fabrairu, Canada za ta maido da dukkan jiraginta guda 6, wadda kuma wannan zai zama cikon alkawarin da ya dauka lokacin da ya yi campaign din neman zaman Prime Minister kasar a bara. Prime Minister ya ce hare-haren da ake kaiwa din suna da takaitaccen amfanin cimma burin da gamayyar kasashen da Amurka ke jagoranta ke nema, amma suna kuma da matukar lahani akan al'ummar yankunan da abin ya shafa.
To, kuna jin labaran duniya daga sashen wasu murar Amurka a Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa muddin aka kyale sojan Syria na gwamnati ya suka samu nasarar zagaye birnin Aleppo da ke ƙasar, to akalla mutane 300,000 fa za su shiga mawuyacin hali ko mai tsanani, domin ba za a samu damar kai musu agajin tallafi kamar abinci da sauransu ba. A cikin bayanin da ta bayar yau Talata, Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka mafarmakin da sojan gwamnati suke kaiwa ya janyo tsinkewar hanyoyin da ke zuwa garin nan daga ɓangaren Bab al-Salam wanda yake wajajen kan iyakar Siriya da Turkiyya. Rahoton ya ce duk wata hoɓɓasa da za a yi ko kuma aka yi na daɗa katse hanyoyin ba abin da zai janyo illa tilasta mutane kusan tsakanin 100,000 da 150,000 su gudu su bar Aleppo ɗin. Hakuma hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a kowace rana tana ba da abinci ga mutane kamar 21,000 da suka gudo daga can Aleppo ɗin zuwa garin Azaz wanda yake kudu da kan iyakar Turkiyya.
Gwamnatin Iraki ta ce sojan ta san kammala kwace garin Ramadi kwata-kwata daga hannun mayakan ISIS. A yau Talata, rundunar sojan da ma'aikatar harkokin cikin gida na kasar suka ba da sanarwa cewa sun gama kwace garin, har ma sun sake buɗe babbar hanyar nan ta Ramadi zuwa Bagadaza. A cikin watan Mayun bara ne dai mayakan ISIS ɗin suka kwace garin na Ramadi, abin da ya zama babban abin kunya a wurin gwamnati. Sai dai har yanzu sojan na Iraki na ci gaba da fama da jan aikin nan na tonon nakiyoyi da ba mabamman da mayakan ISIS ɗin suka bizne a ko'ina cikin wannan gari.
To, a ƙarshe 'yan sandan ƙasar Jamus kuma sun ce aƙalla mutane 9 ne suka mutu, wasu sama da 100 suka samu raunuka a sanadin wani zomo gama da wasu manyan jiragen ƙasa guda 2 suka yi a ƙasar. Kamfanin jiragen ƙasa na Meridian ya tabbatar da cewa duka jiragen biyu dai nasa ne kuma sun goza ne a tsakanin garuruwan Kolbamu da Badablin, wanda tazarar kilomita 60 ta raba shi da birnin Munich. 'Yan sandan Jamus sun ce 50 daga cikin wanda suka ji raunin nasu mai tsananin gaske ne, kuma har zuwa yanzu ba san yawan gudun da jiragen ke yi ba lokacin tatsarin ne auku.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jama dalla a yankin da magarama jamhuriyar je shugaban jam'iyyar MPR kishin kasa Ibrahim Yakuba tabbatar da rahotannin cewa jami'an tsaro sun kama daraktan yakin neman zaben jam'iyyar a yankin Sani Atiya. Ga rahoton da Tamara Bari ta aika mana kan haka.
Ibrahim Yakuba shugaban jam'iyyar kishin kasa ya tabbatar da kame daraktan yakin neman zabe na jam'iyyar tasu na jihar Maradi da aka yi.
Kowa siyasa ce, mutane sun ji tsoro ba su iya kasa mu a zaben siyasa, suke so su kasa mu da iko bai yiwa. Talaka zai je zabe kuma abinda ba su sani ba, Sani Atiya ba guda garin Maradi ba.
Ko me zai ce game da zabe?
Har yanzu muna nan wurin muna takarar shugaban kasa, idan mun dauki matakin yin bada umurni insha Allah zan bada shi. Amma ban bada umurni ko konsi ba mu ce a zabe wani party a zaben ƴan majalisa a jihar da magana.
Ko wani mataki za su dauka kan kame shin da aka yi?
Wannan kokowar da muke abinda ke ba su tsoro, abinda Allah ya niya zai faru. Sun ji tsoro ne sun rude a wata biyu mun yi kafa party mun murkushe su a jihar Maradi. Sun yi dibe in sun kama Sani Atiya za su kama party.
Wani dalili kuma suka bada?
Ba su ma gai ba, wanda suka zo suka yi banga suka kama ba Allah wannan an san wani dalili. Yanzu kai kana neman dalili. Siyasa ce mutane sun yi tsoro suna so su samu makamin da za su tsaya ga iko. Ba su yiwa za mu je mu zabe insha Allah kuma za mu kada su da Allah.
Tamara Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
Ƙungiyoyin ƙwadago sun jagoranci zanga-zanga a duk faɗin Najeriya dangane da batun ƙarin kuɗin wutar lantarki. A karan farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi magana ta bakin minista. Ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Alhaji Babatunde Raji Fashola shine ministan ayyuka gidaje da wutar lantarki na Najeriya.
What we have done now with NEC is to give a 10-year tariff. And if you look at that tariff painstakingly.
Jejeniyar da muka yi da hukumar tsara bada hasken wutar lantarki ta kasa shine a bada lokaci nan da shekaru 10. Kuma in an duba wannan farashi sosai, za ga cewa nan da shekaru 2 daga yanzu farashin ka iya saukowa kasa sosai. Kuma kuma nawa ne sabon farashin nan na da araha? In aka kwatanta shi da hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar diesel ko fetur ko kuma inverter, wannan wani kwaya ne mai daci da dole in ce ayi hakuri a hade shi a hakanan. Abin kam da ciwo kwarai da gaske, amma dai ayi hakuri. Mun yi hakan ne dan bamu da zabi kuma dan kasar aka yi haka.
So it's painful, it's not sweet, I know that, but I do it because we're not left with many choices.
Amma kungiyar kwadago ta Najeriya ta ce da sake. Shugaban kungiyar kwadago na kasa Comrade Ayuba Waba ya ga min cewar ba su yarda ba.
Ai zancen a hada kwaya mai daci ma bai taso ba. Domin ka duba duk bayanan da yayi babu bayani da yake gaskiya ko daya. Kari dai an yi shi mutane ba su samu wuta kuma su biya. Ai wannan ba zai yiwu ba. Idan sun samu an gyara wutan ana samun wuta, kowa in ya biya bill za a samu kudi wanda wayannan kamfanonin za su mai da kudin da suka sa a hannun jari. Amma ko idan ba su da kudi a sai da hannun jari ɗan Najeriya su saya. Domin a samu yadda za a gyara wuta, amma ba wai wayannan mutane kalilan da suka saya kuma su ne za su dinga faɗin menene za a biya a bill ba. Wannan muna ganin kaman cutar talaka ne, kuma abu ne wanda gaskiya ba za mu yarda da shi ba, ba za mu amince da shi ba. Ka duk ƴan Najeriya a wani hali ake ciki na tattalin arziki wanda yake mawuyaci. Saboda haka wannan ƙari muna ganin cewa ƙari ne wanda ya yi yawa, ƙari ne wanda bai yi kamata ba. Domin in ka duba duk ƙarin da ake shekara 5 da ya wuce, abu ɗaya ake faɗi cewa ana wannan ƙari ne domin ai kaza, domin a samu ƙari. Wannan shekara na 5 kenan ana ƙarin wuta, amma kuma har yanzu ba a san daidaituwar wayannan abubuwan ba. Saboda haka wannan abu ne wanda gaskiya ba za mu amince da shi ba.
Duk kokarin da nayi don jin tabakin bangaren hukumar tsara bada hasken wutar lantarki ta ƙasa ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Da Hassan Anjuma kadan zamu bude layin tarho domin jin ra'ayoyinku kan wannan batu na ƙarin kan wato na ƙarin kuɗin wutar lantarki. Kamin nan ga Nazir Ahmed zai taya ku hira.
Duka haukan mai hauka cikin wuta ba zai iya tsufawa haka. Yabo in yarante hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. Inda karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka. Ku bar agola da tinka hoya tabbata ba za ya ci gado ba haka. Shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka. Ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka. kokura ta rame kar na ka ba sama tarihiwa aka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulkiwa aka kashin gwiwar kura kar na ka ba sa iya wawawa aka ko ga yawa mai gammo duniya ba zai iya daukawa aka maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba aka ga ungul za ta kizo kuma kanta banga da gashi ba aka duk na cin kurma wurin fata ba zai tare zaki ba aka muna furci dodo mai ba za ya ciri ba wa aka mai ya hada bari daga dai dan ba sharri wa aka mere samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba aka mutum
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655. To madalla mai kira na farko daga Yobe, muna jin ka, bismillah.
Kana magana da yana
nan? Na'am. Wallahi malam daga murya ba mu jin ka sosai.
Ya ne daga nan garin gaskiya daga mafi daga jami'a.
Mai kira daga Yobe, ayi hakuri a sake jarraba kira, line ba ya da kyau. Mai kira daga Katsina, bismillah.
Wallahi Rabbu Rabi'u Mudi likita Ankara local gamma.
Malam Muri, bismillah.
Rabi'u Mudi likita dan takara councilor Ankara local gamma APC.
Malam Batalla, muka ce ai ba, muna neman ra'ayi ne dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki.
To mu ne na buko ne in yi muku fatan alkhairi.
To mun gode ƙwarai da gaske, Allah saka da alheri. Mai kira daga Zaria, bismillah.
To assalamu alaikum, sunana Musa daga garin Kwangila, Zaria.
Na'am.
Memba kungiyar Taska, wato gaskiyar magana, gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta taimaka ta agaza mana.
To
mu ba mu gane irin wannan rashin wuta da muke fama da shi ba tsawala mana kudi ba.
To
wutan nan ba ta kakka ma yadda ya kamata ba, har za a zo a ce an ƙara mana kudi akan yadda muke tunani. Tunda shi yasa ƴan kasuwa suka yi burumburu suka samu bakin gwamnatin tarayyar Najeriya suka rude ta wutan lantarki ta koma hannun ƴan kasuwa. Su kuma dama babban burin shine su ka mu talaka kudin wutan lantarki mai ta fama. Wallahi idan baka biya ba za zo ba mutunci, haka za a yanke maka wayanka, tafi da wayan sai ka sai wayan ce tsada. Gaskiyar magana, gwamnatin tarayyar Najeriya mu muka zabe ta, mu muka wahala, muka sha rana, muka sha zafi, sannan saboda Allah a ce ƴan kasuwa su abin nan namu da haka. To Allah ya taimaka mana, nagode.
Mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu ko bari mu nufi Maiduguri. Alo, mai kira daga Maiduguri, kana tare da mu? Bismillah.
Kana tare da Abdulsalam Abubakar Tela wanda yake Bilawari Maiduguri.
Malam Abdulsalam, muna jinka.
To lalle ne fa ba su amfani da dubu, sai dai su kawo ma ni wancan watan da wannan watan an kawo ne da 10,010 wata da, saboda haka ba mai gada wannan ƙarin ba. Muna fata gwamnatin tarayya ta duba wannan al'amari ta rage domin talakawa su samu sauƙi.
To mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa.
Salamu alaikum, sunana Kaila Malu Mamusan daga nan ƙaramar kuma Jada.
Na'am.
Jihar Adamawa, Naje.
Na'am Malam Tela.
To a gaskiya tsarin nan gaskiya bai zo a lokacinsa ba.
To
za ka ta tukunna sai an samu wutan gaba ɗaya, sannan sai su tsara tsarinsu, sannan sai a ji daɗi.
Akwai
ba wuta sai a shiga an tsara kuɗi.
Akwai canji da aka samu ne yanzu ga, akwai canji da aka samu dangane da wutan ne kan, ko dai babu canji sam?
A birni Yola kam an samu canji, amma garamar kuma Jada da Ganye kam gaskiya mu babu canji. Ba wutan lantarki an hana mu mace ba mu hawa, ba abubuwan fasin mana yawa mu kam. Abubuwan fasin a hankali gaskiya mu ka yanki.
To madalla mun gode ƙwarai da gaske. Akwai mai kira daga Adama, amma na ji layinsa ya tsinke. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu an ta sama karfe 4 saura kwata anan wato karfe 10 na dare saura kwata agogon Najeriya, Niger da Kamaru wato karfe 9 saura kwata agogon Ghana. Muna neman jin ra'ayoyinku ne dangane da ƙarin wutar lantarki, ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi a Najeriya. Mai kira daga Kaduna, in kana tare da mu, bismillah.
Ta sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru.
Na'am Mallam Yawu.
To, kamar da wannan batu na ƙarin wutar lantarki, yana da kyau gwamnati da Allah ta sa ido sosai, saboda ƙarin nan ƴan kasuwa suna neman su dinga yi ma wannan gwamnati kafar ungulu. Domin kamar karamar hukuma ta na Kauru mun taba shekara 7 ko wuta ba mu gani ba, to kuma a wannan gwamnatin muna sa zuciya an zo an gyara mana wuta, to amma kuma ga shi kasantuwan wutan shi ma din a hakan ba zama yayi ba, amma kuma a ce ga ƙari. To yana da kyau a ce ita hukumar wuta ko wani mai gida a dinga samu shi mita, shi ne kawai zai warware wannan matsalar. Yau idan an zo karban kudinka za a danna mita a ga iya yawan watan da ka sha sa'in nan ka biya, shi ne za a biya, da ka biya kudin cajin ka. Nagode, Allah ya sa dai lafiya. Sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Da alaman mai kiranmu daga jihar Katsina, to mai gida Kaduna, har yanzu muna Kaduna, mai gida daga Kaduna, bismillah.
Kuna magana da Shagori Sabo daga gidan Kaji karamar kuma dare Kaduna.
Na'am.
Magana wuta gaskiya bai kamata ce a kara wuta a Najeriya ba, domin ma'aikatu da yawa suna akwai tunanin cewa idan da so samu a ce wutan nan ma a rage ne. A yanda campaign ta zo, lokacin campaign an yi magana cewa wannan wuta ba za a kara kudin shi ba, za a ma rage ne. Amma yanzu ga shi an kara kudin wuta. Gaskiya Muhammadu Buhari dan yi abin na wurin, a dan sa mata a dawo da wutan a nan taimaka.
To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma za mu koma jihar Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum Abubakar Ahmed, Abubakar Ahmed ne daga Hom, daga jami'ar Adamawa State.
To Mallam Abubakar Ahmed, barka ka da dare.
Ayin lahiya.
Alhamdulillah. Menene ra'ayinka dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki?
Magana wutar lantarki dai gaskiya ana samu, yanzu sai dai problem da muke samu shine a ga gwamnati kawai dun ana samu wutar an ba karanta. Kuma idan da wuta ana samu da takarar ko nawa za a biya wa talakawa ba za su ji nauyin biyan wutan ba.
To, madalla mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi Lagos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Jaha da Alhaji Abu ɗan dubula zuru, yaro Alhaji mai dama ɗan jabalin Sokoto.
Na'am Alhaji Abu.
To da fatan alheri, ina fatan lafiya.
Na'am. Menene ra'ayinka kan ƙarin kuɗin wutar lantarki?
To dangane da
mai kira daga Maiduguri ba da kai muke ba.
Matsaloli da yawa.
Eh,
mun ga daga gwamnatin kuma mai albarka.
To.
To muna fata a taimaka ma talakawa dangane da ƙarin kuɗin wutar nan, gaskiya da ya daidai ba a rage. Sannan ni karan kaina ina da wuta a gidana, an kawo min da gaban su ni yanke wayan nan ne zubar da ita domin wannan ƙarin da aka yi lokacin.
To madalla mun gode. Yanzu kuma bari mu nufi Maiduguri.
Yawa. Na'am.
Na'am Maiduguri, bismillah, muna jinka.
Yawa Maiduguri, kuna magana da Mallam Abubakar Garba.
Eh.
Na ɗaya yanzu mu mutane Maiduguri ne, wutar ma da 'yan Boko Haram suka yanke yau kwana 7 ko wutar ma ba ma gani.
To.
Baya haka kuma aka za ka ce mana an yi mana ƙarin wutar lantarki.
Eh.
To dan ana dangane muna roƙon gwamnatin Baba Buhari ta taimaka mana da biyo mu da idon rahama. Sassauta mana.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je makwabciyar. Bari mu koma Damaturu, wato makwabciyar, wato Damaturu ko makwabciyar jihar Borno. Mai kira daga Damaturu, muna jinka, bismillah.
Barka da aiki.
Barka kare.
Ina wani lafiya?
Alhamdulillah. Menene ra'ayinka dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki?
Game da kuɗin wutar lantarki na gaskiya mu dai in abun na alheri ne, Allah ya sa mu gasa ko wancan shi.
To.
A jagonari ne yake magana.
To. To madalla mun gode kware da gaske ana tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 4 agogon Washington anan 4 saura minti 10 wato 10 saura 10 a Niger Kamaru da Chadi 9 saura 10 a Ghana muna dako ra'ayoyinku dangane da menene kuke gani kan ƙarin kudin wutar lantarki ga mai kira daga Bauchi bismillah
Sir, I buy Mazu, the Boja, Grammar Kumar Gama, Jahar Bochi, Nigeria.
Nam.
Gelkia, or to Karim Kutan, Wutan and Aki, Avneda Aki, Ba Ilini Akai.
So,
some of the Yazai at the Hakakoya, Kara Makau, Kutimuta, Bar Mita. Eh? So, as far as I'm Mita, those level of Mito Tikuna, a second level of Mito T. sai su zo su kuma kowane wata zo a duba nawa ainihin mitar ka kaci
to
amma haka to amma haka kawai sai a tsara maka kudi ya zama ne kaman har yanzu cigaban da ake a duniya mun kaman Najeriya ba mu cigaba ba ke
to mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna Bauchi hallo mai kira daga Bauchi kana tare da mu to da alaman Bauchi Bauchin na Baucin farko ya samu yayi magana amma Bauchi na biyu an samu tangarda da layin sa a layin ya tsinke to kamar da muke to yanzu ga mai kira daga jihar Taraba bismillah
to Sani Muhammad ne daga Taraba nace ba
na'am
mu damu mu ba kake abin nan tsakanin mu damu mu mai
to da alaman mai Taraba shi ma matsalar layin sa da kuma ma abin da zai fada da alaman bai tantance me yake shirin zai magana ba don yana kokarin cewa da musu to muna damuwar da muke tambaya shine idan akwai ta ita ce ta ƙarin wutar lantarki ganin cewa ma'aikata sun yi zanga zanga a fadin Najeriya ga mai kira daga Azare bismillah to mai kira daga Azare shi ma an samu tangarda da layin sa ya layin ya tsinke to kamar yadda nake cewa muna dako ra'ayoyinku dangane da ko kuna ganin ko menene ra'ayinku dangane da ƙarin kudin wutar lantarki da hukumomi ko kuma kamfanonin samar da hasken lantarki suka yi a Najeriya wanda gwamnati ta amince da haka kamar yadda kaje bayanai da ministan samar da wutar lantarki na Najeriya
Najeriya
na'am
a kan ra'ayina game da wutar lantarki
ina jin ka bismillah
nan mu muna nan ma ta fama da matsalan wutar sai karin kudi amma ba wani bayanin maganan wutar lantarki sai dai cin kudi kawai gaban zan Allah kawai saboda sun mai da mutane dai kawai mu nan dai mu mutanen karkara ba mu kawai
saboda to ina jin ka ci gaba
saboda wannan saboda yanzu gashi abubuwa sun tsare da abin nan
to
akan matsalolin nan na wuta sai da su ta cin mana kuɗi kawai haka nan amma ba wadatar abin nan kuma mun musu maganar kotar koma wannan maganar mita duke ba su dama wannan ba su dama sa ba sai dai maganar cis kawai sai su zo su zanga cewa sai mun ba da kaza mun ba da sai su dinga yanke mana kuɗi kawai sai dai mita ba su kawai
to mun gode kwarai da gaske kuma wannan ita ce kira ta ƙarshe a bayyana ra'ayi dangane da ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya da fatan gobe ma in muka bude layi za ku samu damar kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode kwarai da gaske
yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a cikin ƴan watannin nan dabaran murƙushe ƴan ƙungiyar ISIL sun fara cimma nasara cikin dabaran har da tura dakarun yakin Amurka na musamman da ƙara ƙaimi wajen horar da ƙungiyoyin da ke yakar ƴan ƙungiyar ta ISIL da kuma samun dabaran sirri da kuma ƙara ƙwarewa wajen kai hare-hare zan iya cewa na ciyar mu da haɗin kanmu da aniyar da muka ɗauka daga ƙasashe daban-daban duk suna kawo bambanci a cewar sakatare Keri Nasarorin da aka samu kwanan nan sun hada da kwato garin Ramadi, da Boiji, da Sinjar, da dakarun Iraki suka yi. A Siriya kuma, dakarun demokradiyyar kasar sun kwato yankuna masu nisan kilomita da dama daga hannun yan kungiyar ta ISIL. Sun kuma datsa hanyoyin da suke samun kayayyaki. An yantar da birnin Tikrit da ke Iraki, inda fiye da kashi 90 din yan garin sun koma don sake farfado da garin da kuma rayuwarsu. Hare-hare ta sama guda 10,000 daga manyan kasashen da ke yakin suka kai sun taimaka wajen samun nasarorin. Hakan ya lalata manyan makaman yan kungiyar ta ISIL da kuma sansanoninsu da wuraren da suke da mai da hanyoyin samun kayayyakinsu da wuraren da suke da gine-gine. Bugu da ƙari, shugabannin kungiyar da wasu masu fada aji fiye da 90 aka kashe tun watan Mayun bara waccan. Wannan kokarin ya durkusar da asusun yan ISIL bisa ga rahotanni wanda suka nuna cewa yan kungiyar sun rage kudin mayakansu da kusan rabi. Sakatar Kerry ya ce za mu samu nasara a wannan yakin ta hanyar abokanmu da ke can. Yanzu ga manyan kasashen da ke yakin sun horar da yan Iraki kusan 20,000 da kuma dakarun Peshmerga da ma fiye da dubban yan sandan Iraki. Kalubalen a nan shine dagewa akan wannan dabarar. Kada mu ba yan ISIL wata mafaka da za su boye. Wannan na buƙatar linka kokarinmu akan hanyoyin samun kudaden yan kungiyar ISIL. Hadakar kasashen da ke yakin kuma na buƙatar su nemi hanyoyin samun kuɗi don tabbatar da zaman lafiya a yankunan da aka kwato. Baya ga taimakon kasashe, gwamnatin Iraki na buƙatar taimako wajen cire dubban nakiyoyin da mayakan ISIL suka binne. A Siriya kuma ana buƙatar sa hannun diplomasiya don neman maslaha a siyasance wadda za ta yi aiki. A lokaci ɗaya kuma ya kamata ƙasashen duniya su taimaka da agajin jinƙai ga jama'ar Iraki da na Siriya. Ta amfani da ƙarfin soja da kuɗi da kuma taimakon jinƙai daga kowace ƙasar da ke yaƙi da 'yan ISIL, ba na da wata shakka za mu iya wargaza tare da murƙushe 'yan ISIL, a cewar Sakatar Kerry. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo muku shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
To, muyuwa ne nan da 'yan makonni kalilan watakila ƙasar Koriya ta Arewa ta soma haɗa hancin tarkacen kayan ma'adanai daga wata na'ura da ta tayar inda za ta iya samun ƙarin makamashi wanda take bukata domin kera makaman nukiliya, a cewar wasu 'yan majalisun dokokin Amurka na ɓangaren leƙen asirai na wasu ƙasashe. A yau Talata ne shugaban ta hukumar binciken leƙen asirai ta Amurka James Clapper yake cewa Koriya ta yi abin da ta lasa ta ko bincewa za ta yi, na cewa za ta faɗaɗa ayyukan masana'anta ta kera makamai ta nukiliya da ke Yongbyon. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa ƙasar Canada ta shirya za ta maido da dukkan jiragenta na sama daga cikin jiragen da ke kai hare-hare a kan sansanonin mayakan ISIS a ƙasashen Siriya da kuma ƙasar Iraq. Yau ne Prime Minister wannan ƙasar Justin Trudeau yake bayyana cewa daga ran 22 ga watan nan za su aikata hakan.
To malalla, duka da kuma sauraro da ka Allah kawo ƙarshen shirin namu a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin demokradiyya a yau. Yanzu ka madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya ta yi gabatar da shirin da Julie Leather's Creation wacce ta kula da aikin gabatar da shirin da ma injiniya da ta rika mata a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.